Kawu da Gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Juma'a 13 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16. Da kuma ta internet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar Niger kuma kuna iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagin
tare da Halima Jumrau.
Shin me aikin ƴan majalisar dokoki a kasashen da ake da ƴan majalisar wakilai da na dattawa? Su ma meye aikin su? Meye bambanta su? Kowane kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace aikin ƴan majalisa, amma wannan aiki da kundin tsarin mulki ya tanadar musu shi suke yi ko kuwa? Talakawan da ke zaben su, su ma suna aikin ƴan majalisa ko kuwa?
Suma sun san aikin
san aikin
ina gilashin ki sa gilashin
ai shine ya kamata kan dan wannan ne ma babban maganar sun san aikin su
yawa to tayaya talaka zai iya sanar da dan majalisar yankin shi ya san cewa bai gamsu da wakilcin da yake da sunan shi a majalisa ba? Tayaya talaka zai iya kwatar hakkin shi ba hayaniya ba ta da jijiyoyin wuya? Wake da alhakin hadakarwa da ilmantarwa game da aikin dan majalisa da kuma alakar shi da talakan da yake wakilta a majalisa? To bayan mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, lauya Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard dake nan Amurka zai taimaka mana da bayani akan wannan batu.
A fahimtar ku, menene aikin dan majalisar dattawa da dan majalisar wakilai? Tambayar mu kenan da muka yi muku a Facebook, ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Yau da gobe ikon Allah, aikin ƴan majalisar dattijai da na wakilai shine su tsara dokokin ƙasa kuma su sa idanu akan wakilcin da talakawa suka basu kuma su kare hakkokin talakawan ƙasa. To amma fa ba wannan aikin suke yi ba a yanzu a majalisar dattijai da ta wakilai. Kansu kawai suke wa aiki a kullum, burin su su tara kuɗi saboda neman wani makami nan gaba. Kuma wannan majalisar majalisa ce ta raba kudaden talakawa kawai, saboda duk dan majalisar Najeriya yana kokarin tarawa kansa kuɗi ne kawai saboda shirin zabe mai zuwa ya raba wa talakawa babura da kekuna, wasu ma har da motoci, abinda ba a yi a Turai ko a kasashen Larabawa. Sako daga Adam Salisu.
Yau da gobe, a bisa fahimtata, ayyukan ƴan majalisar dattawa da ta wakilai ba zai wuce su zamar wa al'ummar su jakadu na gari wajen zartar da dokar ko kudirin da zai amfani al'ummar tasu ba tare da lura da bambancin addini ko kabila ba. Sako daga mutawakkil Gambo Doko.
Yau da gobe, ni a gani na su kansu ƴan majalisar dattawan da na wakilai kusan in ce ko su ba su san aikin su ba, domin mahi yawa daga cikin su sukan je ne da niyyar su tara abin duniya ne kawai ba dan sun san abin da ya kai su ba. Allah dai yayi wa talakan Najeriya mahita. Sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa.
Yau da gobe, kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 ya bayyana, aikin dan majalisa shine yin doka tare da saka ido wajen aiwatar da ita. Amma yawancin ƴan majalisar ƙasata ba su ma san menene nauyin da ya rataya a kansu ba. Don haka ne ma lokuta da dama ake samun tsaiko wajen aiwatar da wasu dokokin da za su amfani talaka. Sako daga Comrade Bashir Sharif Nguru daga jihar Yobe, mataimakin shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa Najeriya.
Tabbas aikin ƴan majalisar dattawa da na wakilai kusan ɗaya ne. Babban aikin su shine samar da doka a cikin ƙasa da kuma sa ido akan yadda gwamnati ke tahiyar da al'amuranta, wato oversight function. Inda ayyukan nasu ya bambanta dai shine majalisar dattijai ita ke da hurumin tantance minista ko wani mai makami da shugaban ƙasa zai nada, kamar babban alƙalin kotun koli ko kotun ɗaukaka ƙara da babbar kotun tarayya da sauransu. Su kuma ƴan majalisar wakilai suke da hurumin idan an samu wata takaddama a wata majalisar dokokin jiha, su za su kai ɗauki don tabbatar da bin doka da oda a jihar. sai dai kash yau mahi yawancin 'yan majalisunmu sun zama magen lami. Ba za ka taɓa jin sun taɓaka komai a cikin majalisa ba sai ɗumama kujeru. Misali, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yanki na masarautar Kwantagora, Honorable Abdullahi Garba Maisola, yau sama da shekaru 7 kenan yana majalisa, amma ko sau ɗaya bai taɓa tashi ya gabatar da buƙatunmu a gaban majalisa ba. Sai lokacin zaɓe ya zo ya riƙa raba wa delegate mashin da buhun gishiri domin su zaɓe shi, wanda sai ya raɓe da jam'iyyar SAC. Alhamdulillah, yanzu kan mage ya waye, an sha da mu a baya, yanzu mun warke. Allah ya kai mu zaɓe mai zuwa inda za mu yi tankaɗe da rairaya. Sako daga Comrade Zakari Wai Adamu Kwantagora, shugaban ƙungiyar A Taimaki Al'umma Club Jihar Naija.
Yau da gobe ba ta bar kowa ba. Wato, ɗan majalisa mutum ne da aka zaɓa domin ya isar da buƙatocin yankinsa, ya zamana shi ne idanun mutanen da yake wakilta ta kowane ɓangare a majalisa, haka kuma ya kula da yankunan da ya fito, wato samar musu da abubuwan more rayuwarsu, kamar samar da ruwan sha, gina asibitoci da sauran matsalolinsu. Haka zalika, gabaki ɗaya suke tabbatar da doka ta ƙasa baki ɗaya. Wannan shi ne saƙo daga Tukur Garba Isa.
Yau da gobe ni a ta fahimtar aikin ɗan majalisar dattawa ko na wakilai, sauraron ƙorafe-ƙorafen al'ummar yankunan da suka hito, na daɗi ko rashin daɗi. Amma yanzu abin ba haka yake ba. In dai sun cika aljihunsu da kuɗi, to al'umman ma ta mutu. Ina ruwansu? Saƙo daga Aƙilu Rabe Ishiyawa Zangon Daura.
Kunnan doki aikinsu yake tafiya, saɓanin dai ba yawa, mu dai duk ba wannan muke ji ba. Ya kamata idan an zaɓe ka sanata ko wakili, ka kula da haƙƙin talakawan da suka zaɓe ka. Musamman sanata na Ahmed Lawan, ni dai yana burge ni, domin yakan zuwa ta'aziyya a mazaɓar shi, kuma yana zuwa don jin koken waɗanda suka zaɓe shi. Amma na wakilai, ba mu ma san da shi ba, domin baya koyi da sanata Ahmed Lawan. Me zai hana Ahmed Lawan ya mai jagora idan zai zo don ya yi koyi da shi? Saƙo daga Buba Mai Goro Gashuwa.
Yau da gobe, su kansu 'yan majalisar ba su san aikinsu a majalisa ba, sai dai kawai da yaya za su yi su samu kuɗi shi ne kawai burinsu. Saƙo daga Makiyu Husaini Ƙauren Namoda, ku huta lahiya.
Yau da gobe, gaskiya a yanzu dai ba su da wani amfani ga talakawan ƙasar nan, saboda su kansu da damansu ba su san ma abin da ya sa mutane suka zaɓe su ba. In banda neman kuɗi ba abin da suke yi a can. Saƙo daga Najiya Usman Tifuntuwa.
Mu a Najeriya kusan in ce maka ba su da amfani ga talaka, domin in ka ji su suna faɗa a kan ya za su cika aljihunsu da kuɗi ne. In kuma akwai sanata ko ɗan majalisar da ya kawo wani ƙuduri ɗaya a majalisa don talaka a faɗe shi. Saƙo daga Manir Abdullahi Dayawa. Masu saurare, kafin mu fara tattaunawa da lauya Aminu Hassan Gamawa, bari mu shakata da wannan waka ta Alijita.
Marmaza, marmaza, waya gaza.
To masu saurare ku biyo mu ku ji bayanin da lauya Aminu Hassan Gamawa zai mana akan aikin ƴan majalisar dokoki da kuma yadda talaka zai saka musu ido ya tabbatar sun yi mishi aikin da ya kamata. Salamu alaikum Mala Aminu.
Salimu barka da yau.
Barka da ina wuni yaya iyali?
To alhamdulillah muna lafiya kalau sallu.
Sanne sanne al'amura ya fama ya gogormaya.
To gashi nan ana ta yi wato bayanan da nake ji yake fitowa daga wajen masu sauraro ya faranta mai da wato yana nuna cewa kan jama'a ya waye idan su kuma ya bude saboda da yawa daga cikin su sun yi bayane masu kama hankali masu kuma gamsarwa dangane da abin da suke bukata a wajen ƴan majaliso.
Ya wato Mala Aminu Hassan Gamawa, kai a matsayinka na wanda ya san ilimin wannan abu, wai me aikin ƴan majalisa ne kuma ƴan majalisar dattawa da na wakilai su ma ayyukansu iri ɗaya ne ko sun bambanta? Kai dai zaka mana wannan bayani.
To na farko bari mu fara daga farko. Abin da nake so mu fahimta shine tsarin da muke amfani da shi tsarin demokradiya ne. A tsarin demokradiya kuma gwamnati ta bangarori guda uku. Akwai bangaren zartarwa, shugaban kasa da cinsa ko kuma gwamna da kwamishinoni. Akwai kuma bangaren shari'a, wato alkalai kenan da suke hukunta jama'a in sun yi laifi. Bangare na uku kuma da yake da mahimmanci sosai sosai a kusan kowace kasa shine bangaren ɗan majalisu, wato masu dokoki kenan. Kowace kasa da irin nata tsari, amma tsarin da muke da shi a Najeriya ya kasa ita wannan majalisa ta kasa kashi biyu. Akwai majalisar dattawa wanda take da wakilai mutum 109, wato kowace jiha tana da mutum sanatoci guda uku da suke wakiltanta. Akwai kuma majalisar wakilai wanda take da mutane 360, shi kuma ana zaben wa'annan mutane ne iya yawan jama'a, za a ware iya yawan jama'a sai a ba su wakili guda ɗaya ya wakilce su. Me yasa hakan yake da amfani? Hakan yana da amfani ne saboda tunda an ce wannan gwamnati ne da ake yin ta don jama'a, kuma headquarter wannan gwamnati yana Abuja, ba kowane talaka bane zai zo Abuja. Ya kamata a ce yana da wakilci a Abuja. Idan akwai abin da talaka yake so gwamnati ta yi masa, ba zai samu dama ya shigo mota ya zo Abuja ya gaya wa shugaban kasa ba. Amma sai aka yi tsarin da yana da wakilai guda biyu, yana da sanatansa a Abuja, yana da kuma ɗan majalisar wakilai da yake wakiltarsa a Abuja. To aikinsu a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Najeriya shi ne, na farko dai abubuwan da suka shafi doka, in za a yi doka su ne za su ainihin zartar da ita, su tabbatar da cewa abin da aka yi ba aiwatar da shi har kawai gaba gadi ba, an bi doka sun amince da shi. Abu na biyu kuma shi ne idan gwamnati tana bangaren shugaban kasa yana ayyuka, su suna sa idanu a kai saboda su tabbatar da cewa an yi abu bisa doka da oda. Haka zalika idan shugaban kasa zai naɗa mukamai, misali za a naɗa ambassadors ne, wato jakadai, ko za a naɗa alkalai ne, manya-manyan alkalai, ko za a naɗa ministoci ne, ko kuma manyan mukamai kamar su majalisar dattawa, an wato ware musu wata dama da suke da shi idan shugaban kasa ya ce na naɗawa ne. To ba wai kawai wannan zai fara aiki ba ne, za a tabbatar da cewa an yi tambaya a kansa, wannan mutum ne na kwarai sahihi. So duka wannan suna daga cikin ayyukan da a tsarin mulkin Najeriya ake buƙatar su waɗannan ƴan wato majalisa dokoki ta tarayya su zamanto cewa suna yi. Matsalar shi ne me doka ta tanadar, me suke yi, me bambanci? Akwai abubuwa guda biyu da zan faɗa don sai in ba ku dama ku yi tambaya. Na farko dai shi ne su kansu jama'a da suke zaɓen mutane, akwai rashin fahimtar me yasa suke zaɓensu, me kuma ya kamata a yi musu. Su kansu wanda ake zaɓa ɗin, akwai waɗanda ake zaɓensu ba su ma san menene aikin yake buƙata su yi ba. Zan ba da misali ɗaya a kowane ɓangare sai na tsaya. Na farko za ki ga cewa a sau da dama ɗan majalisa ya zo yana neman a zaɓe shi, ko sanata ne, ko kuma ɗan majalisar wakilai ne, sai ka ji yana wa mutane alkawari, in kun zaɓe ni zan gina asibiti, in kun zaɓe ni zan raba muku mashina, in kun zaɓe ni. Alkawari dai ɗi'i zai yi wa jama'a, wanda kuma an zaɓe shi ba zai iya cikawa ba. Shi yasa sai ka ga an zaɓe su ɗin sun daina ma zuwa kauyuka ko garuruwan mutanen da suka zabe su saboda dama ƙarya suka yi ko kuma alƙawari suka yi da ba za su iya cikawa ba aka zabe su ko kuma kuɗi suka bayar aka zabe su a bangaren jama'a kuma kuskuren da ake yi shine a sau da dama maimakon a zabi na gari wanda mun sani a majalisar nan an je an tsaya turanci ake yi in ka je ka ɗauki mutumin da karatu bai ishe shi ba ko kuma turancin ma bai ishe shi ba idan ya je zai wakilce ka ta yaya zai wakilce ka ta yaya zai magana da yawunka in ka je ka zaɓi wanda bai san menene ake ciki ba ka tura shi ta yaya zai wakilce ka kuskuren da jama'a suke yi shine sai a ba su kamar yadda masu sauraro suka faɗa sai a ba su buhun gishiri na sawaki sai a ba su mashin sai a ba su abubuwan da ba za su musu maganin yunwa ba za su yaya musu talauci ba sai su zaɓi wanda bai dace ba idan ya tafi ya tafi kenan ba za su sake ganin sa ba sai lokacin wani zaɓe shi yasa sai ka ga haushi ya shigo ciki a sau da dama sai ka ji an ce an daki sanatawa ne ko kuma an nemi a jefu sanatawa ne ko ɗan majalisawa ne wanda hakan yana nuna cewa akwai rashin fahimta a duka ɓangarorin guda biyu.
Yawa za mu komo kan batun wannan jiha ko duka hama ko ƙona gidan ɗan majalisawa ne amma a cikin waɗanda suka amsa mana akwai wanda ya ce shi sanatan shi yana birge shi saboda yana zuwa ta'aziyya shin zuwa ta'aziyya yana cikin aikin ɗan majalisa ko kuwa?
Yana daga cikin aikin siyasa wato ɗan majalisu ɗan siyasa ne saboda takara suka yi aka zaɓe su in kana so ka ci zaɓe dole ka yi wa mutane abin da zai daɗa masa rai wato mu'amala da jama'a ta gari. Zuwa ta'aziyya yana daga cikin mu'amala da jama'a ta gari amma babu abin da ya ce a tsarin kundin tsarin mulki don wani ya mutu sai ka kai masa sai ka je kai masa ta'aziyya dole baya daga cikin nauyi amma yana daga cikin ihsani kyautatawa ka yi hakan nan din wanda hakan nan din shi zai taimaka su ce ai wane ya san abin da yake faruwa idan mutum zai je ta'aziyya ya nuna da wataƙila zai je aure zai je suna in zai je aure zai je suna wato zai ga abubuwan da jama'a suke ciki kenan in mutum mutuwa ya ma zai tambaya me ya kashe wani ya ta yi hatsari hanya ba kyau. Kaga daga nan ya san cewa akwai matsalar hanya a me kashe wance ai wallahi a gurin haihuwa ne ta rasu ya san cewa to watakila akwai matsala a asibiti kenan so kusancinka da jama'a shi yake nuna cewa ka damu da su matsalar ita ce a halin gaskiya da yawa daga cikin su suka tattara suka tafi Abuja wallahi ba sa waiwayawa hakanan din kuma ba karamin kuskure bane in fact a tsarin yadda ake a yanzu shine kowane dan majalisa an nemi ya bude ofishi abinda ake kira constituency office in dan majalisar tarayya ne ya kamata ya bude office a local government din sa idan dan majalisar dattawa ne ya kamata ya bude office a wurin da yake wakilta kuma ya dauki ma'aikata ana biyan su kudin ma'aikata da za su dauka kuma ma'aikatan nan aikin su shine zamanto wato kamar su suke jakadu a tsakanin shi wannan dan majalisa da jama'a ko da baya ne yana Abuja idan wani ya kawo koke za su ɗauki wannan koken su rubuta su tura masa yanzu dun ta yi sauki akwai wannan yanar gizo akwai wannan social media Facebook ne Twitter ne ba za ka ɓuya ba ko ka kudu ka je Abuja ma za a ganka ko mutane idan baka musu abin da suke so ba lokaci kawai suke jira.
Yawa, hello?
Yawa, na ji.
Aha, yawa, cikin waɗanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook ga Risa Ahmed daga Jamhuriyar Nijar ya ce a Afirka, 'yan majalisa ba su da maraba da 'yan gayyar soɗi, gurinsu su tara kuɗi su sha AC. Sannan ya ce a Nijar, 'yan majalisa 171 ne, banda ƙarin nauyi ba abin da za su ƙara ƙasa da shi. Hello? Aha, yawa, to a zaben da ya gabata akwai wata 'yan majalisa da ta tsaya takara a Damagaram wakiliyarmu da ke can ta hira da ita cikin ta tambaye ta kamar saboda me za a zaɓe ta bayanin da ta yi sai ta ce akwai mata marasa lahiya da ke fama da yoyon hitsari ta kai musu sabulu da man shafawa da turare da zannuwa kuma wata makaranta kohar makarantar ta karye an gaya mata ta ba da kuɗi an sake koha. Sannan wata ma'aikata na buƙatar abin ruwan sanyi wato fridge ta saya musu ta kai abinda ta yi bayani kenan ta ce saboda haka za a sake zaɓanta wannan bayani ne na neman a zaɓi mutum koko me ya kamata ɗan majalisa ya yi ne ba in ban ma san me zan ce ba Jamila.
Shine wannan yana cikin aikin da wakiltar da suka
je. Yawa, a kan wannan abin za a yaƙin neman zaɓe ko kuma shi talakan da ke mahita ya zaɓe irin waɗannan shine bai san abin da yake ba.
To wato magana gaskiya ita ce ita demokradiya har yanzu a nahiyar mu ta Afirka gwagwarmaya ake a fahimci me ake ciki. Dan ka je mutum ba shi da lafiya ka kai masa magani ko kuma wani zai yi aure ka taimake shi da gudumawa ko an yi haihuwa a gidan wani ka saya masa rago. Wannan kyautatawa ne ta tsakanin mutum da mutum. Bai kamata a ce wai idan kana ɗan siyasa ne za ka yi wannan ba. Idan muka duba alal misali muka ce wai abin da na yi shi ne na saya wa mutane goma mashin. Da kuɗinka ka saya musu mashin ko kuma da kuɗin gwamnati da ake biyan ka saya musu mashin? Tambayar farko kenan. Tambaya ta biyu shi ne idan ka saya wa mutum goma mashin ina kuma ragowar sauran mutum 10,000 da ba a saya musu komai ba. Wato abin da ya kamata mu bayyana a kullum shine dalilin wakilcin, babban dalilin wakilcin shine ya zamanto cewa ba an je an yi magana da yawun wani mutum guda ɗaya bane, a an yi magana da yawun al'umma ne. Kowane gari ka je ka, in aka ce misali a garin suna da makaranta, in makarantar tana da matsala, akwai haƙi, akwai nauyi akan shi wannan dan majalisa da yake wakiltar su. Ba wai ya zo ya rushe aji ɗaya ya gina ya ce a na gina aji ɗaya na muku gyara ba, a'a. Babban abin da ya kamata ya yi shi ne a matsayinsa na ɗan majalisa a Abuja ko kuma a babban birnin jamhuriyar Nijar, zai iya zuwa ya ga minista na harkar ilimi ya ce to ni na zo ba ma sai a cikin majalisa ba fa, aikin su ya wuce cikin majalisa, a ko'ina suka ji ana ba su kima, ba ma nan ba ko 'yan jaridu a gidajen kafafen watsa labarai ana ba su dama su yi magana. Amma mutum nawa ne a cikin su za su zo su muku waya maybe in aka ce mutane su bayyana ra'ayinsu? 'Yan majalisu nawa ne ko sanatoci nawa ne suke kira su ce na kira ne na yi magana da yawun mutane na saboda muna fuskantar matsala kaza? Babban abin da zai baki abin takaici shi ne kamar misalin a yankin arewa musu gabas din nan cikin Boko Haram nan da aka yi, banda 'yan kalilan daga cikin sanatoci da 'yan majalisan wakilai, akwai wanda ko tari ba su taɓa yi a gaban majalisa dangane da matsalolin da ke fuskantar jama'a su ba. Hakan nan sai ga idan ka je ka samu shugaban kasa misali ko kuma ka samu minista ka masa magana ka ce yanki gaza suna fuskantar matsala kaza kaza kaza, sai maka an wuce taɓa jin wannan matsalar ba ma. To dan an sai sabulu an baka ko dan an sai kungishiri an baka ba a maka magance maka babban matsalar da ke fuskantar ka ba, ba a samar muku da asibiti mai kyau ba, ba a samar muku da makarantu mai kyau ba, ba a samar muku da kulawa mai kyau ayyuka wa matasan ku ba, ai ina ganin irin wannan dan abin da ake bayarwa ba zai magance komai ba, kuma hakan nan din kawai wato zai da haifar da kwadayi da kuma irin siyasa ta 'yan banga, ya zama to cewa su 'yan majalisu sun kashe zuciyarsu sai lokacin zaɓe ya yi, kawai sun san jama'a kowa kwaɗayi ne da shi za su sai abu su bashi. Amma ina ganin idan mutane yanzu ya kansu ya waye, idansu ya buɗe, zai yi wahala nan gaba wani ya zo da buhunsa na manda ko kuma da atamfa ko kuma da sabulu ya ce wai da shi ne zai sayi jama'a. Ni dai a irin nawa fahimta ina fatan cewa idan jama'a ya waye ba za su yarda a musu hakan nan din ba. Sai kafin na dasa aya ko wani abu da yake da muhimmanci da su ma kuma gaskiya talakawa da kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya ya kamata su fahimta. Akwai wanda na sani na tambaye shi na ce me yasa baka cika tangi zuwa gida ba, ya ce wallahi ni babban matsalata shi ne kullum na je ni gida na iya ƙoƙari na ne nan amma da yawa da cikin jama'a ba su fahimce ni ba. Sai ka ga kusan mutum 100 sun zo za su gani, ban damu su gani ba, amma kowa ya shigo ba wanda a cikin mutum 100 nan zai wahala wani ya ce maka ai da kwalbati kaza ya lalace ruwa ya baya tafiya ko kuma ya ce muna da yara sun gama makaranta kaza za su tafi gaba a taimaka ko wani abu makamancin hakan nan ko kuma muna so a yi mana doka akan kaza da za ta kare ko wani abu kaza ko ta hana wani abu. Sai ka ji kowa babban burinsa shi ne a biya masa bukatarsa. Gidana ta zube a bani kuɗi in je in gyara, matata ta haihu a bani kuɗi in sayi rago, ina da yaya guda biyu za su yi aure a bani kuɗi. So sai ya ga cewa a sau da dama mu ma yawanci daga cikin talakawa da ba su ci abubuwan da duniya take ciki ba, sai ya ga suna ƙallafawa suna ɗorawa wannan 'yan majalisu nauyin da baya daga cikin ayyukan
nauyin da ba nasu ba.
So in ka ci gaba da ɗorawa mutum nauyin da ba nasu ba, abu biyu ne zai faru. Ko ya daina yin aikin nasa ya fara yin irin aikin da kuke so ɗin, wanda kuma ba zai biya wa jama'a da yawa bukatu ba, kawai ɗan kalilan zai biya wa bukatu, ko kuma ya guje ku ya nisance ku kuma ku shiga da la'antarsa kuna zaginsa. So dole a ɓangare biyun kowanne ya fahimci yanayin yadda aikin yake, kuma ina ganin tun rangini ran zane wane cika san gaskiya ba. Da yawa daga cikin mutanen ba suna so a masa ƙarya, ka zo ka musu alƙawari zan muku kaza, zan muku kaza, zan muku fanfon kaza, zan muku fanfon kaza, zan muku hanya, har abin da gwamna ma ba zai iya yi ba sai ka ji dan majalisa ya yi alƙawarin zai yi. Su kuma jama'a sun fi son irin wannan zaƙin baki da ƙarya ɗin, su zaɓa daga baya ba a musu ba kuma ransu ya ɓaci. Su kuma 'yan majalisu sun gane abin da jama'a suke so kenan sai su musu. So ina ganin sai dole mu ci gaba da wayarwa juna kai, kuma dole mu ci gaba da fahimtar yadda al'amuran gwamnati suke tafiya, wanda da haka ne na fahimta ta, da haka ne za a samu damar ya zamanto cewa in ka tura dan majalisa, dan majalisar ka ya je ya wakilce ka, za ka ganshi zai tashi zai magana da yawunka, zai kawo kuduri a gaban majalisa, zai kawo dokoki a gaban majalisa. Amma wani bincike da aka yi shekarun baya da suka wuce, kusan kashi 70 daga cikin dan majalisun da suke arewa, akwai wanda kawai abin da yake kai su majalisa yasu su zauna an alce za a raba kuɗi su je su sa hannu. So kaga irin wannan zai ga cewa ga al'amuran da suka shafe mu, matsalolin da suke damun mu, amma za ga cewa sun gagara yin magana kai, sun gagara kuma fitowa da maslaha dangane da matsalolin da suke muke fuskanta.
Ɗaya daga cikin abin da ƙasashen da suka cigaba kamar nan suke yi, 'yan majalisunsu suna cewa ku aiko min da rubuto min ta email, ko kuma ta waya, ko kuma ku rubuta a jarida, kamar dai mu namu kaga ana ba su kuɗin jarida kawai da naira 200,000 kowace shekara. To idan suna tuntubar mutanensu su aiko musu da damuwar da ke da shafi wannan yankunan nasu, zai sa mutane su canza fahimtar su, suma su ga cewa in dai an je an da buƙatar rago ko wani abu ba za a biya musu wannan buƙatar ba, amma dan majalisa ya ce zai saurare ku idan kuka kawo kukanku. To kila ya kamata 'yan majalisa su sauya wannan, su koma kan wannan tunanin.
Kwarai kuwa, wani na yarda da wannan shawara, kuma wani abu shine kuɗin da ake ba su na jarida da kuɗin da ake ba su ɗauki ma'aikata ɗin duka, a wato ma'ana abinda tsarin yake fata ya cimma shine zamanto cewa ba wai kansu suke wakilta ba. Matsalan shine akwai wata ƙuri'a ra'ayin jama'a da na yi a shafin Facebook da Twitter cewa me ra'ayinku dangane da 'yan majalisu. Wato a dukkan ɓangarorin gwamnati da ake da shi, suna daga cikin ɓangarorin da suka fi kowanne bakin jini. Mutane suna fafiyarda da su ba, mutane suna ganin kamar cewa kawai ra'ayin kansu suke yi. Amma maganar gaskiya ita ce ba dukkansu ne azzalumai ba, ba dukkansu ne mutanen banza ba, kuma suna da rawa da za su iya takawa wajen ganin cewa ƙasa ta yi kyau, ƙasa ta gyaru. Saboda haka nan ba su ɗin ba ne matsala, yadda suke gudanar da al'amuran ne matsala. Ta majalisa ya kamata ta zama tana can, inda za su yi aikinsu, to ko shugaban ƙasa da sauran ɓangaren zartarwa da ɓangaren shari'a, su kundin tsarin mulki ya ba su damar da za su sa idanu su ga cewa an yi abubuwa bisa gaskiya da adalci.
Malam Aminu, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, me za ka ce akan abin da ya faru a Kano kwanan nan, inda matasa suka hasala suka je suka yi ƙone-ƙone?
Ƙone-ƙone ba shi da wuri a tsarin da muke da shi yanzu haka a ƙasar, ba ma buƙatar wani sabon tashin hankali. Kuskure ne wani ya ƙona wani ko ya daki wani a bisa kowane dalili. Abin doka da aiki da ita shi ne zama lafiya. Idan abin da ɗan majalisar ku yake yi ko sanatar ku yake yi bai muku daidai ba, ku kuka zaɓe shi. Abin da za ku yi shi ne na farko a sa dattawa su same shi su mar magana, matasa su same shi su mar magana. Idan bai ji ba, akwai tsari da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar za a iya dawo da shi. Wannan kuma suna fata za mu samu rana ta musamman mu yi magana a kai.
Insha Allah, muna godiya sosai Malam Aminu Hassan Gamawa, Allah ya saka da alheri. Mun gode sosai, kuma mun ji daɗin waɗannan bayanai, da fatan su ma masu saurare sun ƙaru kuma sun amfana.
Na gode.
To masu saurare, iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimrau ke sallama da ku. Amma kafin nan ga gaisuwar mu zuwa ga Bala Hashim Ibrahim Jibrim Deba Muhammad Bello Bill Gate Hamza Kabiru Aminu Umar waɗanda suka bi mu a Facebook, Abdulrazak Abdu Kwari Isa Umaru da Tajidin Lawal. Muna godiya sosai, ku huta lahiya, Allah ya sa mai ƙarshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. Masu wasanni ba ta kyale ba.
dan wasan kwallo ba ta manta ba wasan koko.